بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren Alhamis wanda shine daren 6 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Satumba na shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab dake tudun Wada Zaria inda aka fi sani da suna Dandali a inda muke gabatar tafsirin alqur'ani mai girma wannan shine darasi na 38 insha Allah cikin jerege darussa na tafsirin suratu al-qasas Allah ubangiji ya sa mu dace zamu tashi kai tsaye a aya ta 84 fadan Allah madaukakin sarki man jaa bil hasanati falahu khairu minha na'am
a'udhu billahi as-sami'il 'alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون
الله مدوكين سركي يتشي من جاء بالحسنة وانده دي يزودا ككاوا يزودا ايكي ميكو فله توزي سامو خير منها ما في الخير بيدا ابن كيركي دي ومن جاء بالسيئة wanda kuma yazo da mummunan aiki fala yujzal ladina amilu sayyiati illa ma kanu ya'malu lallai wadanda suke aikata munanan ayyuka za a yi musu sakamako da komai ba sai da irin abin da suke aikatawa wannan aya tana da tafsirai guda biyu sanannu a gun malamai tafsiri na farko shine abin da aka ruwaito daga malamai cikin sahabbai da tabi'ai a cikin su akwai ibnu mas'udin akwai Abu Huraira akwai malamin Qur'anin nan wato Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda cikin tabi'ai kuma akwai irin su Ata irin su Ikrima da Mujahid da wasu sahabbai da tabi'ai da yawa suka ce abinda yake nufi da man jaa bil hasanati wanda di yazo da tauhidi ranar alkiyama wanda ranar alkiyama ya riski Allah alhalin yana da tauhidi yana da ikhlasi falahu khairun yana da aljanna da ni'imarta matabbaciya wa man jaa bis sayyi'ati suka ce ma'anar wanda yazo da mummuna shine wanda yaje gaban Allah da shirka shi kuma fala yujzal ladina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malu babu abin da za a saka kan musu da shi sai wuta Allah ka tsare mu wannan shine tafsiri na farko da aka samu daga cikin tafsirai guda biyu wanda suke ganin cewa wato alhasanatu anan ma'anarta sakamakon alhasana da ma'anarta shine ita alhasana tauhidi khairun minha kuma shine wato aljanna as-sayyi'atu kuma suka ce shirka falaizal ladina amilu sayyi'ati la ma kanu ya'malu suka ce sakamakon wuta da za a yi ma mushrikai wasu malamai kuma suka ce alhasanatu anan suna ne na jinsi wato wanda ya haɗe duk wani aikin alkhairi da Allah Ubangiji madaukakin sarki ya umarnin a aikata ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarnin a aikata cikin maganganu da ayyuka na zahiri da na batini abin da ya shafi aqida abin da ya shafi ibada abin da ya shafi shari'a abin da ya shafi sauran mu'amaloli suka ce shi ma as-sayyi'a suna ne na jinsi wanda ya hada jinsin duk wani abu da shari'a ta hana ya hada da shirka ya hada da kafirci ya hada da saban Allah da abinda za a kira da suna kaba'ira ko al-mubiqat da makruhi da komai suka ce dan haka wato suna ne na jinsi sai ya zama ma'anar man jaa bil hasanati wanda duk ya aikata aiki mai kyau sawa'un aikin nan mai kyau babba ne ko karami to za a ninka masa wannan aikin za a sakan ka mai da abin da yafi shi alkhairi hakanan man jaa bis sayyiati wanda ya aikata duk wani mummunan aiki sawa'un mummunan aikin nan shirka ne ko kafirci ne ko barna ne ko sako ne shi ma za a saka mishi da gurgurdan wannan aikin da ya aikata ala tafawuti darajatil hasanat was sayyiat tare da cewa akwai zarceceniya tsakanin kyawawan aikin isu wani yafi wani yafi wani falala wani kuma yafi wani lada haka nan su kansu munana da wannan aya amma ta wadannan fasarori guda biyu kuma duka fasarori ne karbabbu waccan ta takaitu akan asalin tauhidi da asalin shirka wannan fasara kuma ta game duk abin da zai shiga cikin abin da ake kira da suna kyakkyawan aiki kamar da ɗayan bangaren ta game duk abin da ake kira da suna mummunan aiki ayat tana da wasu ayoyi irin ta a cikin alqur'ani akwai ta farkon su daga cikin fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul an'am man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyiati فلا يجزى الذين فلا يجزى الا مثلها وهم مثلها وهم لا يظلمون wannan cikin suratul an'am kenan ko Allah yace wanda ya aikata aiki nagari yana da ninkin aiki nagarin akalla guda 10 wanda kuma ya aikata mummuna ba za a saka mishi da komai ba sai da irin abin da ya aikata kuma ba za a zalunce shi ba ibnu kathir yake cewa wajen ninkawa din bayani ne akan maqamul fadli wato mataki ne na falalar Allah da kyautayinsa wajen kuma da aka ce ba za a mai sakamako ba sai da irin mummunan da yayi wannan kuma maqamul adli ne wato bigire ne na adalcin Allah madaukakin sarki to haka nan a cikin suratul naml Allah ubangiji yake cewa man jaa bil hasanati falahu khairum minha wanda ya aikata aiki nagari yana da abin da yafi nashi din kyau وهم من فزع يومئذ آمنوا su wanda suka aikata alkhairi lallai su a ranar watin suna amintattu daga tashin hankalin ranar sannan sai Allah ya ce waman jaa bis sayyiati fa kubbat wujuhum fin nar wanda yazo da mummuna shi kuma za a kifa kawun fuskokin sa a wuta Allah yake cewa hal tujzauna illa ma kuntum ta'malu bima'ana ma tujzauna illa ma kuntum ta'malu to mun kalli ayoyin guda biyu kowace aya daya ta goyi bayan fasara daya daya kuma ta goyi bayan fasara daya kago da tace waccan ta cikin suratu al-an'am da take cewa falahu asharu amsalih kaga tana magana akan nau'o'in ayyukan lada ne kala daban-daban sai ta ce falahu asharu amsal ta game duka ayyukan lada wannan kuma da tace wanda ya aikata aiki nagari fa wahum min faza'in yawma idhin amin wato wanda aka tsare daga wuta kenan tana magana akan imani shi zaka ji an ambaci dayan da cewa su kuma fa kubbat wujuhum fin nar ko mun gane ita wannan aya ta cikin suratul al-an'am ita ce take goyen bayan fasara cewa al-hasana tauhidi as-sayyi'a shirka wacce kuma take suratul an'am tana goyen bayan fasara cewa al-hasana dukan ayyukan kirki as-sayyi'a dukkan ayyuka wanda suke ba na kirki ba saboda haka duka fasarorin ababan karbe ne insha Allah har ila yau akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo da bayani akan ƙara fito da ma'anar waɗannan ayoyi a fili musamman game da ƙarin lada da ninnin kashi al-imam al-bukhari da muslim su rawaito hadisi daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin qudsi cewa Allah da kanshi yana cewa man hamma bi hasanatin falam ya'malha wanda di yayi nufin ya kulla niyyar zai aikata wani abin alkhairi amma sai bai samu halin aikatawa ba Allah yace kutibat lahu hasana za a rubuta mishi lada guda daya sakamakon wannan kyakkyawan niyya fa in amilaha idan ya aikata aiki nagarin kutibat lahu asharan za a rubuta mishi lada akalla goma ila saba'ata mi'a ila saba'a mi'a ila ad'afin muda'af yace daga nan kuma za a ninka mishi zuwa 700 kai za a ninka mishi ma zuwa ninkin baninki wa man hamma bi sayyati wanda kuma yayi nufin aikata wani aiki na asha falam ya'malha amma sai bai aikata ba yace kutibat lahu sayyi'a za a rubuta mishi zunubi kwaya ɗaya ne falam ya'malha falam ya'malha kutibat lahu hasanatun na'am yes kutibat lahu hasanatun za a rubuta mishi aikin lada guda ɗaya fa in amilaha idan ya aikata wannan aiki na asha kutibat lahu wahida za a rubuta mishi zunubi guda ɗaya sai Allah ya ce aw yamsuha in Allah ya so kuma sai ma ya goge mai wannan zunubin domin Allah madaukakin sarki zai bada window na tuba ya ce ma mala'iku masu rubutun ku dakata kar ku rubuta wa bawa na zunubin nan bari a gani ko zai tuba in ya tuba sai a kankare mai in ya ƙara tuba ma sai a mushi ula'ikal ladina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat sai Allah ya ce kai a mushi conversion ma wannan zulubin a mai da shi lada idan bai tuba ba sai a ban mushi wannan zulubin kwaya daya a yace wala yahliku illa halikun babu wanda zai tade ya halaka sai wanda dama ya mai da kanshi halakaki a irin wannan yanayin a ce niyya alkhairi lada daya ko baka aikata ba in ka aikata lada goma sannan wasu asbabu su sa annin ka maka shi mafi karanci 700 sannan kuma mafi yawa Allah kadai san iyakarsa mummunan niyya ta aikin banza in baka aikata ba ita ma lada matsayin ta dai da niyya aikin alkhairi in kuma har ka yi tsaurin ido ka aikata shi zunubin kwaya ɗaya ne sannan ka tuba a goge in baka tuba yana nan a kwaya ɗaya to kaga ko duk wanda za a ce irin wannan zunubin ɗai zai rinjayi aikin alkhairinsa waɗanda mafi ƙaranci lada goma ne to kaga ko wannan halakaki ne Allah ka tsare mu daga halaka wannan kenan a wata riwaya ta Imam Muslim daga sahabi Abu Dharr al-Ghifari Allah ya ƙara masa yadda shi ma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin abin da yake ruwaitowa daga Allah ubangijinsa Allah ya ce man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya zo da aikin lada guda daya za a ninka masa har guda goma sai Allah ya ce wa azyad ko a ƙara mai ninki akan goma din nan wa man jaa bis sayyi'ati wanda ya zo da mummunan aiki guda daya Allah ya ce fajaza'uhu sayyi'atun mithluha sakamakon shi mummunan lada mummunan a zunubi guda daya sai Allah ya ce aw aghfiru kai in naso ma sai in gafarta mishi sannan sai ya ci gaba da wa man taqarraba minni shibran har zuwa ƙarshen hadisin dan haka sai wasu malamai kamar da al-Imamu al-Qurtubi ya ambata a cikin at-tadhkira fi ahwalil mauta wal akhira yace saboda haka malaman mu suke cewa fadin Allah wa allaysa lil insani illa ma sa'a yace mukhassasatun bidh-dhunub Allah ya ce dan adam ba zai samu ladan komai ba sai abin da ya aikata to wannan ya shafi ba lada ba ya shafi zunubi ne kawai amma lada ana ƙara mai fiye da abin da ya aikata ko mun gane wallahi sanin insani illa ma sa ba a saka kawa dan adam da komai sai abin da ya aikata to wannan ya shafi zunubi ne iya zunubinka iya munin abin da za a rubuta maka amma iya aikinka na alkhairi za a rubuta maka lada wanda ya ninninka shi daka wannan yana kwadaitar da mu da mu dage yin wajen ai wajen yin aikin alkhairi saboda mu samu ninkin baninki kamar yadda ka san a duniya ne duk kasuwancin da ka san akwai riba da yawa ai nan kake so ka sa kudinka ba za ka sa kudinka a harkar da za a ce ba ta dawo da komai ba sai dai mafi karanci shine ta dawo da iya abin da ka zuba ba riba ba faduwa shine kamar zunubin kenan ko al-Imam Ibn Kathir Allah ya gafarta mai ya wani ta'aliki muhimmi a nan wajen musamman dangane da hukuncin wanda yayi nufin aikata mummunan aiki sai bai samu aikatawan ba yace iri uku ne mutumin da yayi nufin wani mummunan aiki sai bai samu aikatawa ba wanda muka ji a hadisan an ce za a bashi lada daya ibn kathirin yace dole a raba su zuwa gida uku na farko shine man taraka dhanba khawfan lillahi azza wajal wanda yake aikata aikin zinubi saboda tsoron Allah me yana shi shirka me yana shi yaudara me yana shi ƙarya me yana shi izgili me yana shi wasa da sallah me yana shi saba wa iyaye me yana shi cin amana me yana shi zina me yana shi luwadi me yana shi shaye shaye duk abin da yana shi waɗannan munanan aiki shine tsoron Allah inni akhafu Allah abin da yana shi kenan ya jin tsoron hukuncin Allah ina jin tsoron cewa Allah yana ganin sa yana jin tsoron gamuwarsa da Allah a sanadiyar haka ya daina yin waɗannan munanan ayyuka wannan shine wanda zai samu lada wanda ya bari da sunan yadda saboda bautatawa Allah da yake yi wannan fa hadha tuktabu lahu hasana jibuna kafir na da yake nan na biyu man tarakaha nisyanan aw zuhulan aw alla mubala kun da yake barin yin sako saboda ya manta ma wannan sabon ku bai ma san da shi ba ku bai damu da yin shi yanzu akwai mutumin da ba ma musulmi bane amma bai shan giya bai yin caca bai yin zina bai yin sata bai kisan kai kaga ba ya bar su bane dan yana jin tsoron Allah tunda yana ma yin shirka da Allah akwai mutumin da ko musulmi ne bai yin waɗannan abubuwa amma ba yana yin su ne dan tsabaragin tsoron Allah wataƙila tsoron doka yake yi a inda yake rayuwa wataƙila bai samu halin yi bane wataƙila ɗabi'a shi ce bata dace da wannan ba wataƙila bai da bukata zuwa ga yin wannan laifin yana da kuɗinsa yana da rayuwarsa yana da mutuncinsa shi dai ba wai yana kin yi ne saboda Allah ya hana ba hala ma bai san ko Allah ya hana ko Allah bai hana ba to wannan ibn kasir yake cewa fa za la lahu wala alayhi wannan ba bashi ba karebin da mu ba kamar da bashi yake cewa babu lada ba zuri ya zauna lafiya da yau wannan abin da yake yi na kin yin sako ya zauna lafiya da mutane ya zauna lafiya da Allah to amma ba yi da wani lada a nan saboda bai bar yin wannan sabon da niyyar ibada ba kwatankwacinsa kwatankwacin mutumin da zai alola yi sallah amma ba da niyyar ibada yake ya ga mutane suna alola shi ma sai ya zo ya dauka kwaskwari ma ce kawai ya ga mutane suna sallah shi ma sai ya zo ya ce ai exercise yake ko irin waɗanda likitoci ke ce musu dinga yin azumi saboda a rage cin abinci yana gyara lafiyar jiki to kaga shi yanda yana yi ne da lafiyar jikin shi to wannan kaga ba lada ba la'ada ibnu kasir ya ce wannan shine na biyu mutumin da ya bar zunubi nisyanan aw zuhulan ya bari dan ya manta ko dan hankalin shi bai kai kan zunubin ba shi yasa yake da kyau a daina ya da barna da Allah ya ce lahibullahu jahra min as-su'i ya jahra bisu'i min al-qawli saboda a lokacin da kake yada wata barna ko da ana yadawa ne a matsayin ga wani an kama shi yana yi ko ana yadawa da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a kun ga wani sabon bala'i da ya fito wani anan zai koya da bai san da shi ba wani anan zai koya wata mata anan za ta gani ce okay ashe ana yin kaza ma saboda babu kyau ya da barna illa man zulima man zulima kuma shine wanda zai kai kara gun alkali ko zai kai wajen wanda ya san mai haƙƙinsa ina fata mun gane wannan na uku man taraka ajazan wa kasala wanda ya bar zunubi saboda ya kasa kaiwa zuwa ga zunubin ibnu kasir yake cewa ba'da sa'i fi asbabiha wa talabbus biha wani ma za ka ga ya kwazan yayi zunubi ya ma cakudu da asbab din zunubin wato mutum ne ya je yin sata sai bai samu sa'a ita babu komai a wajen ko aka biyo shi ya sha da kyar ko mutum ne ya je yin kwartanci sai zai ita miji mata ya dawo kaga yana yin fasadi ko ya zo zai yi ashar sai ya ga wallahi in yi zagi wannan fa wanda ya fi karfin shi zai casa shi da ya dauka wani karami ne dan sandan ya fito zai mai rashin mutunci sai ya ga ashe tsohon dan dan bane in ya zagaye jikin shi zai gaya mai sai ya bari ba dan Allah ba dan tsoron jikin shi zai gaya mai ko kuma mutum ne a ma'aikata yana neman yadda zai yi almundana ya saci kuɗi amma ya kasa da saboda an sa muraqaba akan kuɗaɗen ko mun gane to irin wannan wanda ya nufin yin barna sai bai samu halin yi ba ya go baki masallaci ya ta duba ya samu takalmi ya tsada ya sata sai ga takalmin duka na talakawa ne babu wani wanda zai naira 50 sai ya hakura ko ya ga duk mutane suna kallon shi yana so ya sace mutane babur ya ga duk ana kallon shi kaga wannan ya bari ne dan wuya ba dan Allah ko ibnu kasir yake cewa fa hadha yunzalu manzilata man fa'ala wannan hukuncin shi daya da wanda ya aikata sabab bai hujja kai ibnu kathiri yace saboda hadisin bukhari da muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qatala almuslimani bisayfayhima falqatilu walmaqtulu fillah idan muslimai guda biyu suka yi fada da makamun su daya kashe daya da wanda ya kashe da wanda aka kashe shi dan wuta ne isa bai suka ce hadzal qatil mun fahimci wanda ya kashe yayi laifi fama balul maqtul to wanda aka kashe shi ba sai annabi ya ce laqad kana harisan ala qatli sahibi saboda shi ma ya dauki makami yana kwadayin ya kashe dan uwansa kaga bai samu halin yin laifin ba amma an bashi zinubi saboda ka duk wanda ya sa'ayi dan yin zinubi sai ya bari ba dan Allah ba to yana da zinubin wannan aiki amma idan yayi sa'ayi a wajen sa'ayin yin zinubin sai ya tuna Allah ya bari to wannan yana da ladaba babba shine kaman wadancan kissar mutanen nan guda uku da suka fada cikin tsautsayin kogo da ya rufe su suka yi tawassuli da ayyukan su masu kyau dayan su ya bada labarin wata mata da yayi nufin yin zina da ita amma da tazo har ta sallama kanta gare shi sai ta masa wa'azi sai tsoron Allah ya bujiro mai sai ya tashi ya fasa to kaga ya bari ne dan Allah to wannan aikin alkhairi mutum ya zo har sai ya kusa da yin zinubi sai ya tuna Allah yana ganin shi ya tuna wannan abun Allah ya haramta ya tuna rashin dacewar wannan aikin a cikin shari'ar Allah to sai ya tashi ya yi kwazo ya fi karfin zuciyarsa da shedan dinsa to wannan yana cikin masu kufin waliyai na Allah insha Allah ina fata muna ganewa saboda haka sai mu kiyaye game da wannan a tafsiri da Ibnu Kathir yayi sannan lafazin jaa da aka yi amfani da shi man jaa bil hasanati da kuma wa man jaa bis sayyiati kaga a su ma sauran ayoyin guda biyu mun ji man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa man jaa bis sayyiati fakubbal wujuhum wannan zabin lafazin jaa da alqur'ani ya maimaita shi a wannan ayoyi guda uku mabambanta bai ce man fa'ala alhasanata ko man ahsana amalan babu shakka akwai wani sirri na zabin wannan kalma ba kawai haka kawai coincidence ne aka zabi wannan kalma ta jaa saboda ka sai malamai suka fara aikin nasu suka fara lalaban menene sirrin amfani da jaa din nan sai suka gano wasu sirrori guda biyu na farko daga ciki suka ce yana nuna sharadin cewa lalle ya zama an aikata aikin a bisa yadda ake son sa kuma ba a aikata wani abu da zai bata shi ba shine ma'anan jaa bi baka ce ya zo da abu kaza to yayi shi yadda ake bukata ya wuce mujarradin a ce man fa'ala wanda ya aikata haka ce man jaa bil hasanati ya fi karfin a ce man fa'ala al hasanata wato ya zama farko da ya zo aikatawan yayi da ikhlasi riya bata biyo baya ba wani aiki wanda yake bata ayyukan kirki kamar ridda ko shirka bata biyo baya ba wannan fa'ida ta farko kenan ya zama aikin aikata shi bisa yadda ake so sannan kuma ya wanzu fa'ida ta biyu da suka gano suka ce kuma ya isa gaban Allah da aikin lami lafiya shi za ka amfani da jaa zuwa gaban Allah shine wato kula da cewa al'amalu bil khawatim ya cika da imani ya zama bawa ya cika da imani a cikin wannan jaa din akwai ishara zuwa ga muhimmancin addu'a da neman mutum ya cika da imani dan shine zai sa ranar alkiyama ka zo da aikin ka mai kyau gaban Allah haka suma ɗayan bangaren wanda ya cika akan kafirci shine zai zo gaban Allah da mummunan aiki amma wanda bai cika akan kafirci ba koda yayi kafirci to an goge mai ayyukansa domin al-islamu yajibu ma qablahu da haka zai zo gaban Allah da kyakkyawan alkadari da kyakkyawar aqida da kuma ayyuka waɗanda suke masu kyau. Malamai suka ce wannan daga cikin abin da lafazin jaa yake nufi a nan. To haka nan batun da aka yi cewa ana nannin kala da daki, za a nannin kala da, malamai suka ce yana da sharuɗa. Akwai sharuɗan da suke sa da kuma sabubban da ke sa a ninka wa mutum lada mafi ƙaranci daga 700 san da ya aikata aiki ɗaya na alkhairi a ninka zuwa 700. Akwai sabubba da yawa da suke kawo haka. Daga cikinsu babu laifi mu ambaci wasu don mu yi ƙoƙari mu cin musu. Na farko akwai falala Allah da baiwarsa. Falala Allah da baiwarsa kamar da Allah yake cewa liyajziyuhum ahsana ma amilu wa yaziduhum min fadli. Allah yake domin ya sakanka musu da mafi kyau fiye da abin da suka aikata kuma ya ƙara musu. Wa yaziduhum min fadlihi kuma ya ƙara musu, sai Allah ya ce wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab cikin suratul nur. Ko Allah ya ce yana saka waɗanda ya ga dama ba tare da sai an yi lissafi ba fiye da abin da suka aikata kenan. Saboda abu na farko shine falala Allah da baiwa sadaka. Ake so kullun ka dinga roƙon Allah was'alullaha min fadli, ka dinga roƙon Allah falalarsa, Allah ka bamu falalarka. Sannan daga cikin asbab da suke sa a nannin kalada akwai ikhlasi, tsaraita bauta ga Allah. Ya zama duk sanda kake wani aiki zuciyarka da dinga halarto da cewa don Allah kawai kake. Da zaran kuma ka ji wani abu zai ɗarsasu a zuciyarka wanda zai sa ka yi dan mutane, ka yi marmaza ka kau da shi. Ka yawaita kuma addu’ar Allahumma inni a’udhu bika an ushrika bika wa ana a’alam wa astaghfiruka fi ma la a’lam. Allah ina neman tsarinka da neman ka shirka ina sane, ina kuma neman ka gafarta mini abinda zuciyata ta raya mini wanda ban san nayi ba. Wannan addu’a ce muhimmiya don samun tauhidi da ikhlasi. Daga cikin dalilai akan wannan da malamai suka kawo shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Bukhari da Muslim da yake cewa la tasubbu ashabi, kar ku dinga zagin sahabbaina. Nabi sallallahu alaihi wasallama yace fa wallazi nafsi biyadi, na rantsa da Allah Ubangiji wanda raina ke hannunsa, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, da wani cikin ku wanda baya cikin sahabbai zai samu zinare girman dutsen Uhud kuma ya ciyar da shi duka dan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma balaga mudda ahadihim wala nasifa, ba zai kai ladan dabino cikin hannu da sahabi ya ciyar ba, kai ko rabin shi ma ba zai kai ba. Me yasa? Saboda tsantsanta bauta da suka yi ga Allah, ba a same su da shirka koriya ba, sun kasance masu tsantsanta bauta ga Allah. To wanda duk ya samu kanshi a cikin haka zai samu irin wannan fifikon akan sauran mutane. Wato wanda zai zama aikin shi ana ɗan samun matsala ta riya, ana samun matsala ta sum'a, ana samun matsala ta ƙarancin ikhlasi, to ba zai samu lada kamar wanda yake tsantsanta ikhlasi ba. Shi yasa ake so ayyukanka da kake yi tsakaninka da Allah daga kai sai shi ka dinga ɓoye su. Duk ayyukan da ba a ce sai an bayyana ba, akwai ayyukan da ake so lallai a bayyana su. Kamar mene? Kamar zuwa sallar jami'i. Baya cikin ikhlasi ka ce ni ba na fitowa sallar jami'i saboda kan na yi riya, bari dinga yi a gida, wannan ruɗin shaiɗan ne. Ana so ka bayyana. Haka nan kamar zakka ta farilla, ana so ka bayyana ta. To haka kuma duk wani aiki da zai zama wani jagora a cikin mutane yana yi, wanda idan ya yi sauran mutane za su gani su kwaikwaya. Idan kai jagora ne a cikin al'umma, kan kai aikin alkhairi, wasu za su gani su kwaikwaya, to ana so ka bayyana. Amma ba haka ba. Istighfari, karatun Alƙur'ani, sallar dare, sadaka, kyauta, duk wani aikin alkhairi da kake yi, to ana so ka dinga ɓoye shi. Kamar da Allah yake cewa menene in tu sadaqati fa in imma hi, idan da za ku ɓoye sadaƙoƙinku to madalla da haka, in tubdu sadaqati fa in imma hi, da za ku bayyana sadaka to babu laifi in kun yaka, wa in tukhfuha wa tu'tu al-fuqara fa huwa khairul lakum, amma da za ku ɓoye ku ba wa talakawa a ɓoye ya fi muku alkhairi, saboda ɓoyewan ya fi nesanta zuciyarka da gariya. Ko mun gane? in kana bayyanawa shedan ya kasa hana ka bayar to a wurin bayarwa sai dinga nuna maka kai ba ba na wasa bane ba wannan aikin da kake mai kyau ya kamata mutane su gani ya kamata ma a dinga yin live coverage ana sawa a Facebook ana sawa a NTA kowa yana gani saboda a san cewa kana yin aikin alkhairi kuma saboda wata rana wata kira ma zaka tsaya takarar zabe kaga kana da background na cewa kai mutumin kirki ne shin yana yin dangari a maka wannan da sai kaga kana gyada kai kamar kadangare kana cewa lalle ya kamata Allah ya kyauta abu na uku da gaskiya babban da suke sa wato a samu karin lada akwai idan ya zama aikin kayi shi wani babban aiki ne wanda ake da tsananin bukata kamar ciyar da mutane a lokacin za su tafi jihadi ko ciyarwa dan ilimi ko ciyarwa sanda ake cikin halin yunwa kamar yadda in ka kalli kissar sayyidina Uthman da ya bada wannan dukiya tashi mai yawa sama da rakumi dubu sun shigo Madina ana halin an shirya sojoji za su tafi jihadi amma ana cikin halin yunwa abinci na gida ya kare na gona bai zo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa yadda zai sai ya sayyidina Usman ana ta tara kayan nan ana ta bashi riba ana taya mai yana cewa a'a na riga na siyar yace ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dibo wannan dukiyar duka a raba wa sojojin nan kowa ya samu guzurin da zai bar a gidansa ya samu abin da zai hau da abin da zai rike na guzuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji dadi shine yake ta mai addu'a yana cewa daga yau duk abin da Usman ya aikata babu abin da zai same shi haka wata rana sayyidina Usman ya shigo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga duk an yi jungun-jungun sai Aisha da suna zaune alama suna jin yunwa alama suna cikin damuwa yace me ke faruwa tace lafiya lau har ya fita ya sake dawo yace ni na gana akwai matsala a gidan nan ina gama ki da Allah ki gaya to ita kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mata katta kai kukan gidan nan gun kowa amma da sayyidina Usman ya gama ta da Allah sai to ya na iya sai ta ce mishi to gaskiya tun shekaran jiya waccan ba ai komai ba a gidan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai ma karya ba yau kuma jiya ma bai ci komai ba sai Usman ya fita yana sauri ya tafi gidan shi ya je ya tarar da masu to din gidan a kulle bai iya jira masu aikin su zo ba ya buce ya tafi kasuwa ya je ya siyo nau'o'in abinci da dabino da zuma da sauransu ya kawo ya ce akwai manzo Allah ya fara taba wannan ina zuwa sannan ya je nemo ma'aikatan gidan shi yaran gidan shi ya ce zo su bude wannan stodin aka bude aka fara laftin kaya maraƙuma aka zo sai da aka cika gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ana ta shiga da fice loko ya ce me ke faruwa ne aka ce Usman ne yace na san sai shi amma waye gaya mai ke ba na cika ki gaya ko ba shi to ya gama da Allah sai na ga cewa bai da na iya in an ga mutum da Allah dole mutumin kirki ya abin da yake so nan ma annabi ya kara mai addu'a ta musamman sura kala ga mafi yawan sahabbai da suka samu irin wannan falala su sayyidina Usman su Abdurrahman dan Auf sayyidina Usman sayyidina Abubakarin da makamantan su zaka ga sun samu falalar ne ta hanyar aiki da dukiyar su a lokacin bukata au it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba au miskinan dha matrab ciyarwa a ranar da ake cikin tsananin yunwa ka ciyar da maraya makusancinka ko talaka wanda yake tsananin bukata to Allah yana jin daɗin irin wannan kyautatawar da kai wa bayinsa shi ma sai kyautata maka kalli kisa wacce mata karuwa da ta shayar da kare karen nan yana cikin yunwa da kishirwa yana kamar zai mutu aka ce takalminta ma ta saka a ta yi guga da shi ta ɗebo ruwan ta zuba mishi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya ba annabin zamanin ta labarin cewa an gafarta wa wannan mata wadda ga irin mugo sana'a da take yi saboda ta taimaki wata halitta Allah kuma wata halitta kare wanda ba wata halitta ce mai daraja ba sauraka yana daga cikin abin da ke kawo ninnin kalada shine yin wani aikin alkhairi a sanda al'umma take tsananin bukata aikin alkhairi al'umma tana bukatar ruwa a wata anguwa ka zo ka tona musu bohol ko ka dinga sa ana kawo musu da tanki suna samu al'umma tana bukatar masallaci a wani ƙauye da suka sababbin musulunta ko a wata karkara inda babu masallaci sai ka dauki dukiya ka je ka gina al'umma suna cikin yunwa ka zo ka sauƙaƙa musu ka kawo musu abinci ko ka musu wata kyauta ko wata sadaka ko ka ba su bashin ma abinci duk dai wata bukata irin wannan ko kaga wani wanda yake cikin tsananin yunwa ko tsananin rashin lafiya ko tsananin bukata ka dauki dukiyarka ka taimaka mai a san da yake bukatar nan to Allah yana son irin wannan sai Allah ya nindinka maka lada na hudu akwai kuma iktiranul amal bi zamanin mubarakin aw makanin mubarak ka gwama aikin ka na alkhairi da lokaci mai albarka ko wuri mai albarka lokaci mai albarka kamar ramadan kamar dan laylatul qadr lokaci ne mai albarka kamar kwanaki 10 na farkon zulhijja lokaci ne mai albarka kamar ranar juma'a bayan sallar asar har zuwa faduwar rana lokaci ne mai albarka kamar karshen dare lokaci ne mai albarka ko duk wanda yake ibada wannan lokutan zai dinga samun ƙarin lada wuri mai albarka kamar arafa kamar wato abin nan maqam ibrahim kamar safa da marwa da makamantan wurare waɗannan da suke masha'ir masu albarka shi ma yana sa annannin kawo mutum aikin alkhairi sai ka ce wanda yi sallah guda daya a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ninka sauran salloli so dubu wanda yi sallah a masallacin makka ta ninka sauran salloli so dubu kaza saboda wuri ne mai albarka raka'a biyu idan kai a masallacin makka yana daidai da raka'a dubu kaza a wani waje ina fata mun gane wannan saboda ka gwama aiki da wuri mai albarka ko lokaci mai albarka yana ƙara mushi ninkin baninkin lada sannan sai kuma na biyar shine almashaqqa aikin alkhairi wanda yake baka wahala wanda da kyar kake yin sa kan mutumin da yake da cutar olsa amma kuma haka yake dagewa yayi azumi bai dauki ruhusa bai dauki azima yana ganin shi dai gare ya azumi zai kai amma da wahala to wannan yana samun lada mai yawa kan mutumin da kyar yake iya tashi da daddare yayi sallah sai yayi da gaske sai ya juya ya sake juya da kyar zai iya raka'a biyu to wannan yafi wanda yake jin nishadi yana ganin abin ba komai bane ko mun gane wanda ya saba shi yana samun lada kullun abin ya zama mishi kamar jiki to ladan wanda zai yi da wahala to yafi nunkuwa akwai hadisi anan ma da malamai suka kafa hujja da shi wanda yana cikin Bukhari da Muslim wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama aka tambaye shi cewa ya rasulullah cewa ayyu sadaqati a'zam wace irin sadaka tafi girman lada sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace an tasaddaqa wa anta sahihun shahihun kai sadaka kana da karfinka da lafiyarka kuma kana kwadayin kudin takhshal faqar kana tsoron talauci wa ta'malul gina kana fatan kai ma kai arziki kana da kudi ba su ishe ka ba kana da harkokinka kana dan buga bugarka amma kuma a haka ka dage kai sadaka an zo yin wani aikin alkhairi wanda sadaka za ta iya rage karfin arzikinka za ta iya gurgunta samun ka kuma lafiyar kalau kuma kai ma kana da abin da zaka yi da kudin ba ka da su ajiyu bane Nabi sallallahu alaihi wasallam yace la tumhilu kan ba tare da ka jinkirta ba hatta idza balagatul hulquma har sai ranka ya zo makogoro kulta kazo kana cewa li fulanin kaza wa li fulanin kaza kai ta lissafa sadaka da za a ba mutane da wasiya sanda kake ganiyarka da lafiyarka da bukatarka da kwadayin arzikin kai ma bai riga ya samu yadda ake bukata ba kana yin rufin asirinka idan ka dauka ka bayar a lokacin to wannan yafi lada ana nannan kalada saboda ka da aikin da zaka yi wanda kai ma kana shan wahalar yin sa kai ma dai dagewa kai kake kai to babu shakka yana da lada wallahu a'lam to wannan game da wannan aya kenan sai mun tsallaka fadin Allah inna alladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad na'am
inna alladhi farada alayka alqur'ana laradd إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين
الله يجي إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين آية 85 Allah ya ce innal ladhi farada alayka alqur'an lallai ubangijinka wanda ya baka wannan alqur'ani ya umurce ka je ka karantar da shi ga mutane ka isa da sakon Allah da radduka wallahi mai mai sheka ne ila ma'ad zuwa ga makoma kul kace rabbi a'lamu man ja'a bil huda ubangijina shi yafi sanin wanda yazo da shiriya kuman huwa fi dalalin mubin da kuma wanda yake cikin bata mabayyaniya fadin sa da yake cewa innal ladhi farada alayka alqur'ana wato Allah wanda ya farlanta maka isar da alqur'ani zuwa ga mutane kamar da Allah yake cewa wa naji ayyur rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballagta risalatu ya kai manzo ka isar da abinda aka umarce ka aka saukar da shi zuwa ga mutane wanda ubangijinka ya saukar maka in baka yi haka ba to baka isar da sakon ubangijinka ba da aka farada anan tana nufin bayyana hukunce-hukuncen alqur'ani da karantar da shi da bayyana halas dinsa da haram dinsa da kuma isar da shi zuwa ga mutane Allah ya ce la rabbuka ila ma'ad wallahi Allah zai mai da kai zuwa ga alkiyama Allah zai mai she ka zaka mutu ka koma alkiyama gaban Allah Allah kuma ya maka tambaya akan sakon da Allah ya baka kuma da Allah yake cewa yauma yajma'ur lahur rusula ranar da Allah ubangiji zai harhada manzanni gaba daya fa yaqulu ma za ujibtum wace irin amsawa mutane suka yi muku qalu la ilma lana haka ba su ce wallahi Allah ba mu da wani ilmin da mu ba da labari innaka anta allamul ghuyub kai ka san gaibu ya Allah cikin suratul maida wannan fassara ta farko ce fassarar da aka samu daga ibnu abbasin da ikrima cewa aya tana tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai mutu ya koma ga Allah akwai wani tafsirin wanda ba wannan ba shine cewa wannan aya ta zo ne dan bayani akan kaman wani murfi ne wani conclusion ne ga kissoshin can guda biyu kissar fir'auna da qaruna wanda dama su ne asalin content din wato sura muka tana kissar fir'auna ta fara daga fadin Allah inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahla shi'a bayani akan cewa fir'auna wani azzalimin sarki wanda yake babakiyar a bayan kasa da raba kan al'umma da zalunci a kare ta kuma da cewa fa akhaznahu wa junudahu fanabadnahu fil yammi muka kama shi da shi da rundunar shi muka watsa su cikin ruwa Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatu zalimi shine karshen kissa ko kissa qaruna sai ta fara ita ma da bayani akan zaluncin sa da cewa inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihi kaga yadda fir'auna aka ce ala fil ardi yayi ta'addanci ta hanyar zama mai babakere da handama irin abinda shugabanni suke a nau'in zaluncin su babakere da handama shi kuma qaruna aka ambaci irin abinda masu kuɗi suke a nau'in zaluncin su shine albaghi fil ardi wala masallahu rizqan ibadihi la baghaw fil ardi aka ambaci karshen fir'auna da cewa fa fir'auna tukunna fa akhadnahu junudahu to kuma aka ambaci karshen qaruna menene fa kasabna bihi wa bidarihi al ard kaga dukan sa ambaci farkon abinda suke na zalunci au kuma ambaci karshen abinda Allah ya na halakar da su to sai Allah ya concluding wannan labarin da cewa innal ladhi farada alayka alqur'ana la radduka ila ma'ad cewa me ya ja maka rigima da dukkan mutanen makka qur'anin nan da ka kawo da ba kawo shi ba ana zaman lafiya da kai suna ganin kamar cewa ka fi kowa amana da ka kawo qur'ani ne kuka shiga rigima da su a sandiya wannan qur'ani ne suka kore ka ka fito daga makka bayan taki dadi annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kama hanya ya zo al-aqiq a'jufa afwan kamar da yake cikin littafin tirmizi da nasa'i da ibnu majah da sira ta ibnu kathir ya tsaya yana waigawa yana kallon makka yana cewa wallahi innaki la ahabbul biladi ilayya laula anna ahliki akhrajuni na rantsi da Allah na fi son wannan gari na makka fiye da kowane gari ba dan mutanen garin sun fushi ni ba to yana kan hanya kafin ya isa madina sai aka sauka mishi da wannan aya in kun tuna mun faɗi cewa al-imam ad-dahhak yana ganin wannan aya daga ita zuwa ƙarshe madaniya ce madaniyar akan hanya ne bayan an baro makka an kama hanyar hijira saboda daga nan da abin da ya sauka sunan shi madani to bushara ce Allah yake mishi cewa zalunci baya dawwama mai ƙarfi da yake zalunci ko ma mai ƙarfin da yake adalci in ba Allah bane shi ba zai dawoma ba Allah ne kada yake dawoman karfi da adalci haka nan wanda yake mara karfi shi ma bai dawoma a matsayin mara karfi wata nan Allah zai bashi karfi shine Allah yake mishi ishara akan cewa zaka koma makka la raduka ila ma'ad za mu maishe ka zuwa makka fasara ta biyu kenan wanda wannan fasara a haƙila yau tana da goyen bayan Abdullahi dan Abbas shi zai Ibn Kathir yake cewa Abdullahi dan Abbas yana da fasara uku da yawa wannan aya wata rana ya fasara cewa la raduka ila ma'ad alkiyama wata rana ya fasara la raduka ila ma'ad yace baitul maqdis wato al-mahshar inda za a tashi halittu inda za a tashi alkiyama la raduka ila ma'ad wata rana kuma yace zaka koma makka bishara zuwa ga fatu makka wannan riwaya ta cewa zaka koma makka imam al-bukhari ya rawaito asari din a cikin kitabut tafsir na sayyid al-bukhari da ibnu abbas cewa ya fassara haka haka na imam an-nasa'i shi ma ya rawaito a cikin al-kubra domin as-sughra ita ba ta da kitabut tafsir ina fata mun gane wannan saboda wannan aya tana nuni ne zuwa ga cewa zaman da aka yi a makka aka kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita cikin tsoro a koye shi da mabiyansa aka bi sawunsa Allah ne ya tsare ba a kama shi ba ya isa Madina to kissa bata kare ba rigima shi da mutanen makka bata kare ba Allah zai bashi nasara a rayuwarsa wata rana zai zo garin makka ya ci su da yaki ya kwace garin ya zama garin ya zama garin musulunci shine ma'anan la raduka ila ma'ad wallahu alam dukkanin fasarori ne wanda suke suna da goyen bayan malamai cikin sahabbai da tabi'ai da sauran malaman tafsiri saboda babu wata fasara da za a yi watsi da ita ko a ce ba daidai ba ce amma dai wannan fasara ta biyu ta fi samun karbuwa a wurin mafiyan malaman da suka zo daga baya cewa innal ladhi farada alayka alqur'ana lalle Allah ubangijinka wanda ya baka alqur'ani kuma ya daura maka aikin isar da sakon alqur'ani da isar da shari'ar alqur'ani ta tauhidi la raduka wallahi zai maishe ka ila ma'ad zuwa ga inda ka fito shine wato makka kenan zai baka dama ka samu nasara akan mutanen makka ita ma makka ta zama garin imani garin tauhidi garin addinin musulunci kuma Allah ya cika mishi wannan bushara tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bude makka ya mai ta kasan musulunci har yau din da muke magana sai Allah ya ce qur rabbi a'lamu man ja'a bil huda qul kace musu rabbi ubangijina a'lamu shi yafi sanin man ja'a bil huda wane ne yazo da shiriya wa man huwa fi dalalin mubin wane ne kuma yake kan bata mu bayaniya wato tsakanin ni da ku ba zai yi a ce dukkan mu muna kan bata ko kuma dukkan mu muna kan shiriya ba shine ma'anar wajen ba wai ba a san waye yake kan shiriya ba an sani ba a hadu duka akan shiriya ba ba kuma a fadi a hadu duka akan bata ba kamar da Allah yake fada ne a wani waje cikin saba'i qul man yarzuqukum minas samawati wal ard Allah yace ka ce musu wa yake azurta ku daga sammai ko a ƙasa qulillah ka ce Allah ne yake azurta ku sai Allah yace wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin kuma ko mu ko ku wasu ne ke kan shiriya wasu ke kan bata wasu waye kan shiriya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka bi shi cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su da duk wanda ya bi tauhidin Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi sunnar sa da waɗannan su ne a bangaren shiriya su waye kan bata duk wanda ya bi kafirci ya bi shirka ko ya bi bid'a ko ya karkace hanya ko ya bi wani tafarki wanda yake ba madaidaici ba babu shakka waɗannan su ne akan bata wato bai yiwuwa da masu tauhidi da masu shirka su zama akan abu daya wala tasawil hasanatu wala sayyi'a kyakkyawa da mummuna ba za su hadu ba kyakkyawa anan kamar da muka ambata a baya shine tauhidi mummuna shi kuma shine shirka da shirka da tauhidi ba sa haduwa a inuwa guda inuwar tauhidi daban inda shirka take daban Allah ka tsare mu daga shirka Allah yake cewa qur rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dalalin mubin kace musu ubangijina shine yafi sanin wanda yazo da shiriya da kuma wanda yake kan bata mabayyaniya ba zai yi mu haɗu mu da ku duka akan shiriya ko kuma mu da ku duka a kan bata ba alhalin ba abu ɗaya muke yi mu da ku ba mu muna tauhidi muna bauta Allah bangaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ko kuma kuna shirka kuna wata gumaka ya kuka faran makka ba zai yi mu zama iri ɗaya mu da ku ba to wannan aya tana tabbatar da waɗannan abubuwa guda biyu tabbatar da alƙawarin Allah akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai rusu innaka mayyitun wa innahum mayyituna a bisa waccan fassara ta farko kenan da kuma cewa da Allah madauki sarki yake cewa afa in mata au qutilan kalabtum ala aqabikum inda zai mutu yau ko a kashe shi za ku yarda ne to wannan yana tabbatar da bangaren cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam akan shari'a yake kuma wata ran za a waye gari ya mutu ya bar wannan duniya kamar yadda ya faru a aikace Allah ya kara masa tsira da aminci sannan kuma ta ɗayan bangaren kuma tana tabbatar da alƙawarin Allah akan cewa Makka za ta koma ta zama ƙasar musulunci waɗannan kafirai ba za su ci gaba da riƙe Makka ta zama ga ɗakin Allah kuma ana shirka ana maguzanci an zuzzuba gumaka a wajen ba Allah zai tsarkake ta kuma hakan ya fara aikace a shekara ta 7 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake shahararren abu a tarihi na fatu Makka yana daga cikin wato labaran yaƙoƙi masu armashi kwarai a cikin sirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yana ganin sai mu saurara anan ko dan Allah kai mu darasi na gaba sai mu tashi a ayan kuma ko ta tarju ina ganin shi ne zai zama ya kamata da madarasi na karshe ko darasi ta tana ne ya kamata da na karshe wani ya mu magana cewa wai tafsirin ranna wani yake mun message wai cewa tafsirin nan baya tafiya da sauri ce to kuma nayi iyayina ne saurin na kasa a yau ka san mutane sun kosa hammuhum akhirul akhir sura to mu kuma malamin da suka koya mana ba da irin wannan akhir sura suka koya mana ba ana dan tafiya ne haka ana dan fahimta idan Allah ya so din da kaza ana karanta suratus qasas zaka ji ka iya ka san abin da ke cikin ta to haka yake so qur'ani da fahimta yake tafiya kar mu manta da asusun marayu wanda aka bude tun makoni da suka wuce dan hada musu kudaden da za a biya musu kudin makaranta a sanya taimako Allah madaukakin sarki shine yake biya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi